sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19314960 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar arewa ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdi ce daga nan birnin Washington DC tare da wato Usman Kabara. Muke farin cikin gabatar da shirye-shiryen na safiyar yau 31 ga watan Maris shekara ta 2016. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga kanin labarai.
To Grace, zababban magajin garin Kampala na kasar Rwanda da aka zaba a kwanan nan watan Fabrairu da ya gabata, Elias Lukwago ya ce ba zai yi kasa a gwiwa bojen shiga ofishinsa na mulki. Yan sandan kasar Belgium sun sami hotuna da taswirar ofishin Prime Minister kasar a cikin wata kwamfutar hannu da aka yi a kwandon shara a rukunin gidajen da aka kai samami wanda ƴan ta'addar da suka dasa bom aka suka zauna. Jami'an tsaron Turai da ke aiki ba ji ba gani kuma don karya lagon yaduwar ta'addanci zuwa cikin Turai na shinshino yuwar mayakan sun kuru na kokarin canza dabarun da suke yi na kai har-hare.
Kanin labaran kenan. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yana ɗaya daga cikin shugabannin kasashen duniya da za su halarci taron koli kan shawo kan yaduwar makaman nukiliya a nan Amurka. To ko yaya wannan zai shafi matsalar tsaro a Najeriya?
Yakin ta'addancin na Najeriya su da kansu sun kulla hurda da kungiya ta ISIS. ISIS da su alƙa'ida nan duk gaba ɗaya a duniya suke. Idan ISIS ta samu makami, Boko Haram ta samu, ai mun shiga uku.
Sai kuma batun shirin da ƙasar kamar ke yi na ta sakeyar sama da 'yan gudun hijirar Najeriya 50,000 da Boko Haram ta raba da mahallansu gida Najeriya. Yunkurin da Majalisar Tarayyar Najeriya ke cewa bai kyautu ba. Ko menene dalili?
Yanzu kan dai kaman kamaru ta ɗayan gaggawa bisa magana. Latan dan ta kare mana hakuri na lokaci kadan.
Sai kuma shirin domin iyali, inda yau muka hira da shugabannin kungiyar iyayen da har yanzu ƴaƴan su ke hannun ƴan kungiyar Boko Haram suna kan hanyar su kuma zuwa Kamaru. Kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran. Zababban magajin garin Kampala ta kasar Uganda da aka zaba a zaben da aka yi a watan Fabrairu da ya gabata, Elias Lukwago ya ce ba zai kasa kuma ba zai kasa a gwiwa bojen shiga ofishinsa na mulki, duk kuwa da cewa jami'an kasar sun hana tawagar su shiga sharar ofishin nasa gabaninsa na fara aiki. Mr. Elias ya zargi shugaban kasar Yoweri Museveni da gaza karfi ko kuma gazawa wajen fahimtar irin karfin da mutane suke da shi wajen sake yiwuwar zabarsa a watan Fabrairu na wanda aka yi ranar 18 ga watan da ya gabata. Haka kuma hukumar zaben kasar ce ta sanar da nasarar Lukwago da kaso 82 na kuri'un da aka kada, inda ya doke abokin hamayyarsa Daniel Kazbue na jam'iyyar NRM wanda ya samu kaso 20 kasal daga cikin yawan kuri'un. An dai tsige Arias ne daga mukaminsa a baya lokacin da mahukunta suka zarge shi da cin mutuncin kujerarsa da kuma rashin da'a da rashin cancanta. Daga baya kuma wata kotu wadda da ta yarda da tsige shi din ta dawo da cewa tsige shi din ya saba wa dokar kasar ta Uganda.
Yan sandan kasar Belgium sun tsinci hotuna da taswirar ofishin Prime Minister kasar a cikin wata kwamfutar hannu da aka yi a kwandon shara a rukunin gidajen da ƴan ta'adda da ake zargi da harin bom din kasar suka kai. An tsinci na'urar ne a lokacin da ƴan sanda suka kai samami a unguwar Ru Max Ru dake Sharkabik sau'i bayan kai harin da ya hallaka mutane 32 ya jakata da dama. Wani jami'in gwamnati da ya nemi a saka sunansa saboda har yanzu ana binciken lamarin ya kara da cewa har yanzu ba wata alama da ta nuna cewa Prime Minister na fuskantar barazanar mahara. Ya ce kwamfutar na cike da bayanan da aka samu ta hanyar laluben yanar gizo game da ofishin Prime Minister da yake matsuguni a Rue de Leroy wajen da ake taron 'yan majalisar zartarwar kasar. Ofishin da tuni aka tsaurara matakan tsaro da aka ƙara kakkafawa tun bayan harin da aka kai a birnin Paris.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Jami'an tsaron Turai da ke aiki ba ji ba gani don kare lagon yaduwar ta'addanci zuwa cikin Turai na shinshino yuwar mayakan sun kuru na ta'addanci na kokarin canza dabarar kai harahare ga muhimman wurare a Syria da Iraki musamman game da bayyanar na'urar computer nan da aka tsinta a Ebola a Belgium dauke da hotunan ofishin Prime Minister kasar hada da tasawirarsa hakan ya nuna ɗan kunar bakin waken wa da kani wato Khalid da kuma Ibrahim Bukrawi sun aiwatar da leken asiri akan faifan bidiyon da ke nuna ma'aikatar nuclear ta Belgium alamar cewa ɗan ta'adda na da niyyar canza salon kai harahare kan wurare masu sauki zuwa wuraren da suke da muhimmanci a gwamnati da wurare masu zaman kansu
Rashin halartar Rasha taron mako guda game da makamashin nuclear da aka fara yau a nan Washington ya haifar da tabawa barko wasu kasashen duniya za su bada hadin kan dakile fadawar makamashin nuclear hannun yan kungiyar ta'addan ISIS da makamantansu. Taron zai tattauna musamman ne da zummar neman yadda za a dakile yuwar barin makaman nuclear daga fadawa hannun yan ta'adda a duniya. Daraktan tsare-tsaren gidauniyar Floshes Tom Colina ya ce Rasha na cikin jigajigan wannan taro. Masu fashin baki sun ce rashin zuwanta babban gibi ne a taron wanda ya hada kasashe da dama ciki har da Pakistan. Amurka da Rasha suke da kaso 90 na makamashin nuclear a duniya, hadi da jimla fiye da rabin makamashin plutonium. Colina ya ce yawancin makamashin da ake kasashe ana fitowa da su ne tabarauniyar hanya daga Rasha.
Dan takarar jam'iyyar Republican na sahun gaba a nan Amurka Donald Trump ya kunno wutar kace nace a wata hirarsa da gidan talabijin na MSNBC game da bayyana cewa zai hukunta duk matar da aka samu da laifin zubar da ciki in aka haramta dokar a Amurka sa'o'i kadan bayan ya shace caka daga mutane sai ya fitar da sanarwar cewa hukuncin zai shafi waɗanda suka yi aikin likitancin zubar da cikin ne kawai ba masu cikin ba inda ya ƙara da cewa ita wadda aka zubar wa da ciki ta fada hatsarin waɗanda suka aikata din ne daga ita har abin da ke cikin cikinta babban abokin hamayyarsa Ted Cruz ya yi amfani da wannan dama wajen bayyana cewa Donald Trump yana da bukatar sanin ilimin siyasa sannan hakan ya nuna shi Donald ba shi da zuzzurfan sanin al'amura na yau da kullun na al'umma Ted ya ce Trump yana iya furta kowace irin kalma don kawai ya ja hankalin jama'a to sai dai a daya bangaren kuma shi ma Ted Cruz da John Kasich suna daga cikin yan takarar da su ma suna adawa da yancin na zubar da ciki.
Labaran duniya kenan aka saurara. To madalla shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na cikin shugabannin kasashen duniya da za su halarci wani taron kolin harkokin tsaro na kwanaki biyu. Abokin aiki Muladen Ibrahim Ayawa ya tattauna da kakakin shugaban kasar Garba Shehu yayin da ya ziyarci ofishin mujiya domin jin manufar wannan taro.
Wannan ziyara tana da dangantaka da muhimmin taro da shugaba Obama ya kirawo akan wato magani za a ce na yaduwar mugayen makamai na nuclear wanda yake kasan halin da ake ciki ana zaune a fargaba a duniya yanzu cewa makaman nuclear suna ƙara bazuwa kuma wadda yake za su iya fadawa hannun yan ta'adda idan ku irin waɗannan mugayen makamai da za su iya halaka birane jama'a da yawa suka shiga hannun ta'adda ai sai dai ai addu'a ce Allah ya fidda mu
to ya wannan taron zai tasiri ga 'yan Najeriya ta ya za su amfana da shi
to fannoni daban-daban na farko dai kamar yadda nace wajen kawo zaman lafiya a duniya da tsaro mu yanzu ba ana yaki da Boko Haram a kasar mu ba kuma yakin ta'addancin na Najeriya su da kansu sun kulla hurda da kungiya ta ISIS da su alka'ida nan duk gaba daya a duniya suke idan ISIS ta samu makami ga misali yanzu kamar kasancewa a kasar Pakistan waɗanda take fama da yakin da Al-Qaida akwai lokacin da har headquarter mayakan kasar gaba daya ɗan ta'addar Al-Qaida sun taba kai hari. Pakistan tana da makami na nuclear. Idan tsautsayi ya sa irin wannan ya fada a hannun Al-Qaida, ISIS ta samu, Boko Haram ta samu, ai mun shiga uku. Daya kenan. Abu na biyu kuma akwai manufofi na amfani da makamashi na nuclear don hanyoyi na sulhu kamar ba da wutar lantarki wanda yake idan Najeriya ta samu goyen bayan hukumar makamin nuclear na duniya da su majalisar ɗinkin duniya da ƙasashe da suka ci gaba irin su America, wannan matsala da muke fama da ita ta ƙarancin wutar lantarki yanzu kamar ƴan uwanmu da ke Afirka ta Kudu ai kaga suna cin moriyar wutar lantarki sosai
sakamakon
saboda amfani da shi makamashi na nuclear. Muna fata cewa mu ma mu yi
amfani da wannan bangaren.
Eh,
da yake da la la yake goina da ho da yake.
Garba Shehu, kakakin shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari a hirarsu da Ladan Ibrahim a yawa. ‘Yan majalisar tarayyar Najeriya sun bayyana rashin gamsuwa da shirin da ƙasar Kamaru ke yi na ta saki sama da ‘yan gudun hijiran Najeriya 50,000 zuwa gida da suka nemi mafaka a ƙasar sakamakon hare-haren ƙungiyar Boko Haram. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz na da ci gaban rahoton.
Hukumomin ƙasar Kamaru dai sun ce facin kwanakin nan ne za su ma'i zakiyar ‘yan Najeriya kusan 56,000 da ke gudun hijira a ƙasar sakamakon hare-haren Boko Haram zuwa gida Najeriya, batun da ku yanzu ma ke kata da hankulan mahukunta a ƙasar. To sai dai kuma yanzu ma, tuni majalisar wakilai ta kafa kwamitin aiki da cikawa da ya kunshi wakilai daga jihohin Arewa maso gabashin Najeriya, wanda su za su je ƙasar ta Kamaru domin tattaunawa da mahukuntan ƙasar. Honorable Lau Garba, memba ne a kwamitin kula da ‘yan gudun hijira na majalisar wakilan, ya kuma bayyana matakan ma da za su ɗauka game da batun komo da ‘yan Najeriya.
Wannan magana mun tattauna kuma an yi kwamiti, sub-kwamiti wanda za su je su samu mutanen Kamaru a cikin mu da muke particularly a notice. Aka ce duk mu members da muke wannan kwamiti a notice ya zama na duk muna cikin wanda za mu je Kamaru. Sannan kuma an yi kwamiti kuma wanda za su tafi ba kasi kuma na tabbata an yi maganan cewa kuma a samu gwamnan Adamawa gwamna tunda an ce za a kawo wasu mutane daga Kamaru, kuma in Allah ya da muna da niyan cewa za mu yi going to the root din abun mu tabbatar da me yake gudana.
Kamar da ‘yan majalisar wakilan su ma na dattawa, wannan lamari ya fata da musu hankula matuka, kamar yadda shugaban kwamitin ayyuka na musamman na majalisar dattawan Senator Abdulaziz Murtalan Yako ya bayyana.
Yanzu kan dai kamar Kamaru ta ɗayan gaggawa bisa magana. Datan ta ƙara yi mana haƙuri na lokaci kaɗan tunda muna cima buri, amma tunda dai mutanen Najeriya ne su dawo za mu gan yadda za mu taimaka, musamman mu yi amfani da Refugee Commission da su nema mu gan yadda za mu taimaka insha Allah.
Me za ku yi kan waɗanda za su dawo gida Najeriya?
Kamar yadda na yi magana, waɗannan ka san kamar nema da Refugee Commission suna ƙarƙashin wannan kamiti ne. Alhamdulillah, shi yasa muka yi ta magana cewa ƙara kuɗin nan, amma bai ɓaci ba. Don kuma za a iya tallafawa ta Ecological Fund idan Allah ya yarda. To wannan kuɗi da aka same shi ba maganan kuɗi ba ne kawai, dole a sami plan. Idan suka dawo za mu yi ƙoƙari mu yi shawara da nema mu sami camp da za mu ajiye su, in muka gyara garuruwansu sai mu yi ƙoƙari mu mayar da su a hankali insha Allah.
Duk da cewa wannan batu ana tattaunawa ne a tsakanin ƙasashen biyu, tuni jami'an hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya nema a jihar Adamawa suka ɗaura ɗamarar shirin kota kwana. Kamar yadda jami'in hukumar mai kula da sansanonin 'yan gudun hijira na jihar Alhaji Sa'adu Bello ke cewa,
idan za a dawo da mutane gidajensu, ai babban abin da za ka tanada shi ne matsuguni. A tanada musu matsuguni inda za su zauna da abin da za su ci da abin da za su yi lura da kansu, kiwon lafiya, abin da za su yi rike kansu kamar sabulan wanka da ruwan sha da za su samu a sansaninsu da dukkan abin da zai tallafi rayuwarsu shi ake tanadawa.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To madalla, bari mu rufe taskar hotunan namu a birnin tarayya Abuja, inda masu ruwa da tsaki ke ɗaukar matakan daidaita lamura a ƙananan hukumomi. Ga Nasiru Adamu Elkaya da ƙarin bayani.
Ma'aikata da dama a Najeriya na fama da ƙarancin albashi, inda koda batun biyan mafi ƙarancin albashi na naira 18,000 a wata, wato kimanin dala 100 kenan a canjin gwamnati, na gagarar wasu jihohin biyan ma'aikata. Farkon shigowar gwamnatin Buhari ma sai da ta kai ga gwamnatin kaiwa jihohi ɗauki don samun biyan ma'aikata albashi na watanni da dama da suke bin bashi, inda a wasu jihohin aka biya ma'aikatan tsurar albashin ba allowance, wato basic salary. Wasu masu nazarin lamura ma sun ce wasu jihohin ba su yi amfani da kuɗin wajen biyan albashin ba. An gwada irin wannan ɗauki na ƙasa baki ɗaya a birnin Tarayya Abuja, inda gwamnatin birnin ta ware naira ₦1,000,600 ta raba wa ƙananan hukumomin ta shida don biyan albashin ma'aikata na tsawon wata biyu. Muhammadu Musa Bello shine ministan babban birnin da ke cewa tallafin kuɗin ba kyauta bane.
Don su biya albashin da ba biya ba na wata biyu, mu kuma sannu da hankali cikin kuɗinsu na shiga mu dinga zamewa har sai sun gama biyan mu. In Allah ya yarda za mu gyara al'amuran shugabanci da kuma gudanar da aikin gwamnati a ƙananan hukumomi, tunda kaga jama'a mu duka yawanci a ƙananan hukumomi nan suke, kuma shi kanshi al'amarin aiki ran da aka ce mutum zai yi aiki kuma a ce ba biya shi albashi ba, akwai damuwa. Don haka wannan abu za mu haɗa kai da mu da ciyamomin mu tabbata kuɗin shiga ana samu yadda ya kamata, kuma duk wanda aka ce ma'aikaci ne a tabbata yana aiki yadda ya kamata, kuma a tabbata da ƙarshen wata kowa yin aiki zai samu kuɗin albashi.
Comrade Terry Henry Isaac shine shugaban kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomin Abuja Nolge, ya ce sun ji daɗin tallafin duk da rage hanya ne, dan matsalar an fara samun ta ne tun 2013.
Idan kana so ka haura sama in ka taka fifade ka rage hanya. Ana biyan salaries din mu very late, very very late. Mun dinga complaining kafin mu zo mu shiga ma inda ma ba iya biyan mu ba kuma, tun last year June to be precise.
Hakika Abuja ne gari mafi tsadar rayuwa a Najeriya, inda in wani kashi naira 200 ya cefe ne a can garinsu, mazauna Abuja sai sun kashi naira 2,000.
Ai ba abin da ke tada mu hankali irin na kammala aiki ga na a gajiye na fito ina da buƙatar tafiya gida amma a ce na rasa mota.
Wani ma'aikaci a Abuja Sabitu Garba Mustapha da ke zama a Maraba ta jihar Nasarawa Dabda Abuja. Nasiru Adamali, kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida wakilanmu duka, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe 1:17 na asuba. Idan muka dawo a shirinmu na hantsi za ku ji takun sakar da ake tsakanin 'yan hamayya da hukumomin ƙasar Kamaru. Yanzu dai ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka tauka waiwa. Ku jama'a tambaya nike da, ku jama'a tambaya nike da.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Yau ya rage makonni biyu daidai 'yan matan sakandaren Chibok su cika shekaru biyu tir a hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram ba tare da sanin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. To yau Allah ya ba wannan shirin sa'ar hira da dukkan shugabannin ƙungiyar iyayen nan 219 da har yanzu ba su ga 'ya'yansu ba. Suna kan hanyar su zuwa Yaounde, babban birnin ƙasar Kamaru, domin tantance ko ɗaya daga cikin 'yan matan da aka ɗaura wa nakiya da nufin kai harin ƙunar baƙin waken da aka kama tana ɗaya daga cikin 'ya'yansu da aka sace a makarantar sakandaren Chibok. Yana Dawa ita ce wakiliyar mata ta ƙungiyar, ga bayanin da ta yi min.
Bayani wanda zai iya gaya miki, mu dai muna addu'a muna fata akan cewa Allah ya sa yarinyar nan ta zama ɗaya daga cikin 'yan mata mu ɗin ne. Domin tun da wani abun ya faru ba mu taɓa ji kira akan cewa a zo a tabbatar ɗaya daga cikin 'yan mata wanda aka samu ba. Don mun san cewa Najeriya suna kokari game da neman yaran nan. Amma in har Allah ya sa mun ga yarinya nan cewa ita namu ne, muna addu'a. Sauran da suka rage ma za mu same su haka. Sa'annan wanda suna cikin kokari neman mana yaran, Allah ya ba su nasara a cikin yadda suke neman mana.
Wato akwai lokutan baya can da aka taba buga wani hoto a wata jarida da aka nuna wata yarinya da ake cewa tana ɗaya daga cikin 'ya'yanku nan da ƙungiyar Boko Haram ke garkuwa da su. Kun taba jin wannan labarin ko kuma ina gaskiyan wannan lamarin?
A'a, ni ban taba ji ba, kuma kin san cewa mu ɗin muna ƙauye. Iri abubuwa na abin takardar da su rediyo nan ba ma kusa da shi, so ban taba ji an buga hoto yarinya cewa ita 'yar Chibok ba.
Wato ku inda ce gwamnati za su nemi shawaranku, ku iyayen waɗannan yara, menene takamamme kuke so gwamnati ta yi?
muke so mu yi da ana samu kafi a buga hoto yarinya ko kuwa kafi a yi magana a kira mu iyayen mu tabbatar cewa wannan ɗaya daga cikin ƴan mata mu shine abinda muna so mu ba ma gwamnati shawara domin wannan ba su san cewa babban su san ƴan mata mu.
To a karan farko cikin shekaru biyu da shirin domin iyali yake bin diddigin wannan batu, mun samu yin hira da shugaban kungiyar iyayen Yakubu Nkeki. Na kuma fara da tambayarsa yadda za su iya tantance ko wannan yarinyar tana cikin ƴaƴansu da aka sace ko kuwa babu.
To abinda zai tabbatar mana mama gaskiya muna bukata mu din mu je wurin domin da wani abu ya faru da mu mun iya mu hada kawunar mu. Mu da aka diba mana ƴaƴa muna haduwa kullum muna tattauna muna karfafa juna. To da muka ji cewa an samu wayannan ƴan mata guda biyu daga jami'ar Kamaru kuma ga yadda suke, to mu a namu nawa a kauye a karkaranmu a Cibo kowane iyayi suna gudu suna zuwa gidana suna kawo fotuna ƴaƴansu suna kawo mini kuka cewa ko da yaya mana a nemi hanya mu je mu tabbatar da wannan. To ni a matsayina na chairman dama ina dauke da na iya na yi shirya register namu da suna yin baban da maman da kuma sunan yarinyan da kauyen da ta fita da kuma na iya na shirya har da fotuna maman da fotunan iyayen na baban da kuma ina da fotuna na ƴa matan wanda dai na iya na zagaya gidajen iyayen daya ba wanda ban san kauyen su ba. Saboda haka ya kamata mu da muka haifa muka san nawun wannan abu muna nan a Cibo shine muna so mu da kanmu mu je mu tabbatar da wannan. In dai yar mu ce godiya ga Allah har yanzu muna da beje cewa suna da rai. To saboda suna da rai za mu iya mu yi magana gwamnati ya nemo inda suke. In kuma ba ƴaƴan mu ba to duk wanda ya ce abu mai doki sai ya safa a cikin ƴan matan Cibo. Muna so mu tabbatar da wannan ma duk mu wanke kanmu mu sani cewa ba ƴaƴanmu ba mu sani cewa ƴaƴanmu shine dalilin da mu muka jira kanmu muna so mu je Kamaru mu je Yaounde mu je mu tabbatar da wannan al'amura.
To akwai waɗansu lokuta da baya da waɗansu daga cikin waɗanda aka ceto din nan a farmakin da sojoji suke kaiwa akwai wata musamman da tace ta ga waɗansu daga cikin ƴan matan Cibob din nan, kun taba jin wannan labarin?
Mun taba ji labarin Hajiya akace ta gani amma mu har yanzu dama da irin wannan ya faru a jawo mu kusa da wanda ya yi mana magana sai mu tambaya a mu ƴan mata mu Cibo kam shi da yake yana tare da su ko yana ji yarin Cibo ne ko ya yi bincike har ya sani cewa ƴan mata mu ka wannan ayan tambaya a nan. Mutum zai fita ya yada labarin cewa yana tare da ƴan matan Cibo ba za a yi kwararrun bincike a nemo mu tambaye shi yaya aka sani cewa ƴaƴanmu mu ba mu ci a ce ƴaƴanmu ba duk ƴaƴanmu suna jaji mun sani suna hannun mugaye amma a tabbatar cewa gaskiya ne shine mun fi so.
Yawa to menene dangantakanku a cikin wannan kungiya da kuka kafa kuna kuma tuntuɓa juna tun da wannan lamari ya faru, ina dangantakanku da hukumomi game da yunkurin ceto ƴaƴanku nan?
Dangantakanmu da hukumomi dai mamana muna ɗan tafiya dai kaɗan amma kuma muna samun matsala da su wani lokaci. Kun muna so mu fita mu yi magana ko kuwa wayansu kungiya na NGO suna so su ziyarce mu a Cibo ba za a bar musu su shiga ba. Wata rana in mu ma muna so mu fita tunda ba za a bar musu su shiga wajen mu ba mu zo mu kadu ko a wani state da baya da damuwa sai a kare mana hanya a ce ba za mu fita ba.
To menene
a kwanan baya har ma an je an arrestin nawa a gidana saboda wannan al'amura cewa ba za mu fita mu je zila mu kadu da shugaban kasa ba har an je an kama ni har aka kukwace motocin da muka shirya tafiya
wajen
muka yi hanya muka samu muka je zila muka gana da shugaban kasa. Muna da matsala da su wani lokaci gaskiya muna da matsala da su.
Kuna da matsala waɗanne hukumomi kenan kuna maganan gwamnatin jihar ku jami'an tsaro da suka aka girki a wannan yankin ko kuma ainihin su waɗanne hukumomi ne kuke da matsala da su a wannan yanki?
Jami'an tsaron da aka girka a wajen jinmu kuma su ba za su iya mun iya mun gano cewa ba za su iya su yi wannan take-take din ba tare da bakin gwamnati na cikin gida namu na Cibo ko na Borno a ciki ba domin ba su so mu fita mu je mu yi magana ko wayansu suna ce ma wai za mu je mu bude asiri. Asiri ne muke da shi bayan da an ɗibi mana ƴaƴanmu 219 shekara biyu yau yana gabato ba mu ji inda suke ba amma wayansu suna ɗan kakaɗe mu cewa ba za mu fita mu yi magana da ƴan media ba da sauransu, wai har ma wayansu suna ce wai sai mu nema izini kafin mu fita. To izinin da za mu nema kafin mu fita nan a ce Boko Haram ya nemi izini daga hannunsu kafin su ji ƴaƴanmu ne, mu za mu nemi izini kafin mu yi kuka saboda wannan ƴaƴa.
Ana hana ku ku fita bisa wani dalili?
Dalilin cewa ba za mu fita ba mu je mu yi magana ba sai mu nema, sai sun sani menene dalilin da za mu fita, a ina za mu je, da waye za mu haɗu. To irin wayannan tambayoyi da jami'an tsaro suke yi mana, ban san dalilin ba. To dalilin Hajiya ita ce tsaya ne, wayannan ƴan mata dama suna makaranta a hannun gwamnati, kuma wannan a hannun gwamnati makarantar nan tana da wanda yana kula da makarantar nan. Akwai principal, akwai vice principal, akwai mai gadi, akwai mitron. Wannan tafiya ɗin da muna ciki, mun iya mun binciko, mun sani waɗansu sun iya sun ji tun kafin Boko Haram ya bibi ƴaƴan nan, sun ji suka fitar da nasu. A cikin makarantar nan akwai malamai, sun fitar da kayansu da ƴaƴansu tun da rana suka tafi suka bar ƴaƴanmu. Wato wajen da ba ta so kenan mu yi maganansa, wannan wuri ne.
Wato
ga gwamnati sun zai yi mana adalci, ya nemo inda hukumar makarantar nan yake da wanda bakinsu na cikin irin wayannan abubuwa. Menene suka ji suka gudu da rana suka bar ƴaƴanmu da dare aka ɗibe? A bincika mana shine inda kenan in mun yi zancen wannan wuri suna so su kakaɗe mu cewa ba za mu yi wannan maganan wannan wuri ba. Hajiya, wannan akwai adalci, akwai gaskiya a cikin wannan al'amura ne?
Wato kana nufin bayanin naka cewa a ranar da aka saci ƴaƴanku nan da malamai da kuma waɗansu da suke da ƴaƴa a wannan makarantar sun kwashi ƴaƴansu daga wannan makarantar sun fitar da su kafin da daddare aka zo ka?
Waɗanda suna da faɗa a ji a wannan makarantar sun iya sun fitar da nasu. Malamai ma suna da gidajensu tare da ƴan matan nan a cikin kampon ɗaya. Aka cewa yau da Katanga sun iya sun fitar da ƴaƴansu da matayensu da tarkacensu suka gudu, amma kuma sun fi su bude hanya ma ƴaƴan nan.
To ko wannan zargin da iyayen ke yi na ɗaya daga cikin dalilan da ya sa aka kasa fitar da rahoton kwamitin da tsohuwar gwamnatin Najeriya ta Goodluck Jonathan ta gabatar? Za mu bi diddigin wannan zargi domin neman amsa. Ba iyakarta kenan ba, idan Allah ya kai mu mako mai zuwa kuma banda sakamakon ziyarar da iyayen suka kai ƙasar Kamaru, za ku kuma ji ƙorafin nasu kan wariyar da suka ce ana nuna wa ɗaliban da suka ceto kansu a fannin ilmantarwa. Kafin nan a madadin ƙungiyar iyayen ƴan matan Chibok da har yanzu ƴaƴansu ke hannun ƴan ƙungiyar Boko Haram, da kuma Chibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke yi wa ƴan matan Chibok da iyayen nasu fata alheri da begen ganin ranar da zai haɗa fuskokinsu cikin alherinsa da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne.
To madalla, kafin mu ƙarƙare ga taƙaitattun labarai.
Zababban magajin garin Kampala a ƙasar Uganda da aka sake zaɓa a zaɓen ƙasar a watan Fabrairun da ya gabata, Erias Lukwago, ya ce ba zai yi ƙasa a gwiwa wajen sake shiga ofishinsa na gabatar da mulki, duk kuwa da cewa jami'an ƙasar sun hana tawagarsa shiga cikin ofishinsa domin yin shara ta shirin shigarsa. Mr. Erias ya zargi shugaban ƙasar Yoweri Museveni da gazawa na fahimtar buƙatar mutanen ƙasar game da yiwuwar sake zaɓarsa a ranar 18 ga watan Fabrairu. Rerin bana da aka yi, hukumar zaben kasar ce dai ta sanar da nasarar Lukwago wanda ya samu kaso 82 daga cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, wanda shi kuma abokin hamayyarsa Daniel Kazuwe ya sami kaso 20 kacal. Yan sandan kasar Belgium sun tsinci hotuna da taswirar ofishin Prime Minister kasar a cikin wata kwamfutar hannu da aka yi a kwandon shara a rukunin gidajen da ƴan ta'addar da ake zargi da harin bom a kasar suka kai. An tsinci na'urar ne a lokacin da yan sanda suka kai samami a wata unguwa da ake kira Rue Max Rose wanda take Shikbek a cikin garin, wanda kuma wannan kwamfuta ta shiga kundin bincike na ƴan sanda. Jami'an tsaron Turai da ke ci gaba da aiki ba ji ba gani don kare lagon yaduwar ta'addanci zuwa cikin Turai sun shinshino yiwuwar mayakan sa kai na sunkuru na iya canza dabarar kai hare-hare ga muhimman wurare a Siriya da Iraki, musamman ma don cewa bayanar wannan kwamfuta da aka tsinta a Belgium dauke da hotunan Prime Minister kasar na ofishinsa.
To masu saurare, nan muka kammala shirye-shirye na safiyar yau, amma kada ku nisa, nan da sa'a 1 da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Kafin mu yi sallama, bari mu ga gaisuwar fata alheri da taya murna ga Abbas Jedi Gata da amaryarsa Hafsat Sama'ila dan Dela, waɗanda za a ɗaura wa aure ranar Asabar a Ekwa Tumalin Fashi da ƙarfe 10 na safe.
sai kuma Balarabe Barka Hassan da Amuresu Hajara Joseph na goma waɗanda za a ɗaura aurensu a majami'ar St. Peter's Anglican unguwar Baidu Ikara da ƙarfe 9 na safe. Allah ba da zaman lafiya da zuri'a mai amfani a madadin kowa da kowa alheri.